بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أم لم تأكل وإن لم يقدر لم يقع أكلت أم لم تأكل وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد من وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطع وإن لم يقدر ذلك لم يكن فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا فهل يقول هذا عاقل أو آدمي بل الحيوان البهيم مفروط على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عن بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نسبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا لأنها أسباب الله وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران الآدي لا التأثير السلبي وخالفوا بذلك الحس والأكل والشرع والفطرة وسائر طوائف الأقلاء بل أضحكوا عليهم الأقلاء والصواب أنها هناك اسما ثالثا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأتي بسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشراب وقدر الولد بالوطى وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال وهذا القسم هو الحق وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارا البركة مسلاتي مودبو أنانكو فرقورا أشكين غرنك سنة a wannan yammaci na ranar talata da ran laraba 24 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan tara miladiya ta 2012 a wannan majalisi
da muke karatu a cikin littafin adda waddawa na Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine darasin mu na goma a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci, wannan shine 184. Idan ba a manta ba, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan abinda ya shafi addu'a da kuma kasancewar wani lokaci wani ya yi addu'a a ansa masa, wani ya yi addu'a kuma ba a ansa masa ba, ta yadda ya yi bayani a baya cewa wato wasu suna zaton cewa shi lafazin karan kansa shi yake sa ansa addu'ar bawa, wato da ya aru wani lafazi da ya ji an yi bayanin cewa wani ya yi addu'a da shi an ansa masa, sai ya zaci cewa shi lafazin shi kadai ne yasa aka ansa masa, ya manta da cewa akwai sharuɗa, akwai kuma wasu abubuwa da dole ne su kau, dole ne a zaizan babu su, su ne almawanin, wanda wannan shi ne bayanin da Ibn al-Qayyim ya yi mana kamar yadda muka ji a wancan satin. Sai kuma wata mas'ala wacce ita ma mashahuriya ce wanda mutane sun karkasu dangane da ita gida-gida kashi-kashi, wanda ita ce yau zai yi mana magana a kanta dangane da tasirin addu'a ko kuma alaƙar addu'a da ƙaddara, alaƙar addu'a da abinda Allah ta'ala ya ƙaddara wa bawa zai same shi mai kyau ko mara kyau, menene alaƙar da take tsakanin addu'a da kuma ƙaddara. Yace faslun wa hunaka su'alun mashhur wa huwa anna almad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al'abd aw lam yad'u wa illam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al'abd aw lam yas'alhu. Mala yace akwai wata tambaya shahararriya ko wata mas'ala shahararriya, wata magana da take shahara, da ta shahara, wanda ita ce annal mad'uwa bihi shi abinda mutum zai roka, in kana qad quddira in an riga da man can an kaddara shi, lam yakun buddun min wuqu'ihi ai kaga dole ne sai ya auku, da'a bihi al'abd aw lam yad'u bawa ya roka ko bai roka ba, wa in lam yakun qad quddira in kuma ya zama ba a kaddara shi ba, lam yaqa to ba zai faru ba, ba zai wakana ba, ba zai kasance ba, sawa'un sa'alahu al'abd aw lam yas'alhu, sawa'un bawa ya roka ko bai roka ba, ya tambaye ubangijinsa ko bai tambaya ba. Ce wannan magana ce da ta shahara ana yawan fadarta, wato idan har akwai kaddara ubangiji ta'ala ya rubuta wa bawa abinda zai samu ko zai same shi, Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan a cikin littafin lauhul mahfuz, to me zai sa bawa kenan yayi addu'a, tunda abinda aka riga aka kaddara masa zai same shi ko yayi addu'a ko bai yi ba, in kuma ba a kaddara masa ba, ba zai same shi ba koda ko yayi addu'a. To shine mallam yake cewa fa banna ta'ifatu sihhatu hadha su'al, wannan batu wasu mutane wata jama'a sai suka yi zaton cewa batun nan daidai ne ko gaskiya ne ko haka yake, wato suka yadda cewa haka maganar take, cewa addu'a ba ta da wani tasiri dangane da abinda bawa yake samu ko yake rasawa, sai suka yi tsammanin haka, fatarakati addu'a daga sai suka watsar da addu'a, wa qalat la fa'idata fihi suka ce ma addu'a ba ta da wata fa'ida. Malam yace wa ha'ula'i ma'a farti jahlihim wa dalalihim mutanaqidun, su waɗannan jama'a tare da tsananin jahilcinsu da batansu masu tufka da warwara ne, fa inna farda mazhabihim yujibu ta'til jami'il asbab, yace domin aiki da mazhaban nan tasu ko da yaushe a ko ina zai wajabta rushe dukkanin sababbai, dukkanin abubuwan da suke asbab ne to wanda mazhaba ta rushe su, fa yuqalu li ahdihim, domin za a ce wa ɗayan su wanda ya yadda da wannan magana, in kana shaba'u war rayu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima, idan har koshi da abinci ko koshi da shadda ruwa koshi daga kishi an riga an kaddara maka waɗannan abubuwa, to ai dole ka same su kenan, akalta aw lam ta'kul ka ci ko baka ci ba ka koshi, wa in lam yuqaddara lam yaqa in kuma ba a kaddara maka ba ko ka ci ba ka koshi ba, akalta aw lam ta'kul ko ka ci ko baka ci ba, wa in kana alwaladu kuma a ce da shi idan ta da kuddira laka aw kuddira laka fala budda minhu an kaddara maka zaka samu da zaka samu wa ta'ita zawjata aw al'amata ka zai kewa matarka ko bai wakka aw lam tafa ko baka zai ke mata ba wa in lam yuqaddar lam yakun in ko ba kaddara maka ba to ba zai wakana ba abin ba zai samu ba fala hajata ila at-tazawwuj wa at-tasarri don haka baka da buƙatar kai aure ko ka nemi sadaka wahalun majarran da dai ire-iren waɗannan misalan fa hal yaqulu hadha aqilun aw adami mala yace shin mai hankali ko dan adam zai faɗi haka balil hayawanul bahim yace ba ma wannan ba dabba wacce bata da hankali mafdurun ala mubasharatil asbab an halice ta akan tarungumi abinda suke sababbai ne allati biha qawamuhu wanda da sababban nan take tsayuwa wa hayatu da shi take rayuwa fal hayawanatu aqalu wa afhamu min ha'ula'i alladhina kanu min ha'ula'i alladhina hum kal an'am wala yace to dabbobi sun fi hankali sun fi fahimta fiye da waɗannan mutanen da suke kamar dabbobi balhum adallu sabila sun ma fi dabbobin bacewa wato anan malai yana mana magana akan alakar addu'a da kaddara da kuma yadda wasu kai gurguwa fahimta tsakanin addu'a alakar da ke tsakanin addu'a da kaddara suke ganin kaddara ta riga komai shikenan ko menene an riga an kaddara don haka addu'a ba ta da wani amfani ko kai ko kakkai suka ce dide ne saboda haka aka samu waɗanda suka yi watsi da sha'anin addu'a suke ganin ba ma sai sun roki Allah ba Allah ya riga ya kaddara musu komai don haka baya buƙatar su roke shi suna ganin kamar ma yiwa Allah shi shigi ne kace zaka yi addu'a suna kawo kissar Annabi Ibrahim cewa lokacin da aka jefa shi wuta mala'ika Jibril ya aiko mala'ika Jibril ya zo gare shi yake cewa kana buƙatar taimako yace amma alaka haja qala amma ilayka fala kana da wata buƙatar taimako sai yace da shi a gurinka dai babu sai yace to yaya ka roki Allah mana sai yace da shi ilmuhu biha sai yace da shi ilmuhu biha yughni an su'ali ilmuhu bihali yughni an su'ali ilmuhu bihali tunda har ya san abinda nake ciki to wannan ya wadatar da ni ba sai na roke shi ba wai saboda wannan sai Annabi Ibrahim alaihi salam yake addu'a to wannan kissar ƙarya ce ba gaskiya ba Jibrilu bai zo ya ce wa Annabi Ibrahim alaka haja ba sannan Annabi Ibrahim bai ce ba zai yi addu'a ba saboda Allah ya san halin da yake ciki Annabi Ibrahim lokacin da aka jefa shi wuta ya ce hasbunallah wa ni'mal wakil ya faɗi wannan kalmar kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa kalmar hasbunallah wa ni'mal wakil Khalilur Rahman badaɗayin mai rahma badaɗayin Allah Ar-Rahman ya faɗe ta lokacin da aka jefa shi cikin wuta ya faɗi wannan kalma hasbunallah wa ni'mal wakil haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa lokacin da kafirai suka yi musu cincirindo suka tattaro ƙwarƙwansu da ƙwarƙwatarsu za su yaƙe su murtsike su a Madina a lokacin suka faɗi wannan kalma alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana fa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda haka Annabi Ibrahim yayi addu'a kuma alqur'ani cike yake da addu'o'in Annabi Ibrahim alayhi salam inda a ce wannan ita ce aqidar Annabi Ibrahim alayhi salam cewa ba zai yi addu'a ba saboda Allah ya san yanayin da yake ciki ba sai ya roke shi ba to ya aka yi muka ga alqur'ani cike da addu'o'in Annabi Ibrahim alayhi salam suratul baqara cike take da addu'o'in sa haka nan suratul ibrahim qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء duk waɗannan addu'o'i ne da Annabi Ibrahim ya rika yi yana rabbana 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 ya ubangiji ya ubangiji ya ubangiji. To kaga ashe wannan ya nuna mana waccan magana ba ake da Annabi Ibrahim bace, koda wasu sun kirkira sun jingina Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim bari'un min hadha al-mu'taqad. Annabi Ibrahim ya san cewa addu'a ibada ce, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya san da cewa addu'a ibada ce, don haka babu yadda za a yi girman kai yace yafi karfin ya roki Allah, ko kuma tunda Allah ya san halin da yake ciki ba sai ya roke shi ba. Saboda haka waɗanda za su tattara addu'a su watsar su ruka ganin cewa su an riga an kaddara musu abinda suke ciki, babu shakka waɗannan su karan kansu in ji mala yace masu tufka da warwara ne, ba za su iya aiki da wannan mazhabar tasu ba gaba daya, a ce duk gaba daya harkokin rayuwarsu gaba daya sun daina riko da asbab, sun daina rike wani sababi, su ce kawai tunda Allah ya riga kaddara komai shikenan. Yace ba za su iya yin wannan ba, da za a ce da za a za su yi aiki da wannan mazhabar tasu a kowane lamari cikin lamuransu, to da dukkan asbab da dan adam zai rike, to da ya zama sun rushe shi. Yace domin dayansu da za a ce da shi kada ya ci idan ya ji yunwa, ko kada ya sha ruwa idan ya ji kishi, ya bari tunda Allah ya riga kaddara komai, saboda ka in ya kaddara zai koshi, kawai zai ji ya koshi, yana jin kishi ko yana jin yunwa, in Allah ya kaddara koshinsa an riga an rubuta koshinsa, kawai zai ji ya koshi. To amma irin wannan sai ka samu ma yafi kowa hadama, da za a kawo abincin sai yafi kowa hadama, ba zai jira lomar ta tashi ta fada bakinsa ba, ce Allah ya riga kaddara lomar nan zai yana da haƙƙi a cikin abincin nan, kawai zan ji yana fadawa cikina, ba zai yi wannan ba. Za ka ga ya matso kusa ya naɗa hannu kuma ya saka, kuma wataƙila ya fi kowa ma hadama. To kaga wannan alama ce ta tufka da warwara, ai da cinka da ƙoshinka an riga an kaddara, saboda haka sai ka zauna kawai ka jira ka ji ƙoshin, ko mutum yana jin kishi kawai ya zauna ya jira ya ji ƙoshi kawai, kada ya nemi ruwa, kada ya daga abun nan kwanan ruwa ko kofin ruwa ce zai kai bakinsa, ya jira kawai ruwan ya tsiyaya a cikinsa ya ji ya ƙoshi kawai shikenan, ba zai yi wannan ba. A nan za ka ga ya tage tukur, ya nemi abin da zai kawar da wannan kishi din ko wannan yunwa din. To kaga anan ai ya warware maganar cewa an kaddara komai ba sai ka tashi ka nema ba. Haka nan yayi misali da sha'anin haihuwa, ce mutum yana son haihuwa amma ya ce shi ba sai ya yi aure ba, ko kuma in ya yi aure ba sai ya kusanci matarsa ba, ko in yana da sadaka ba sai ya kusance ta ba, ai an riga an kaddara haihuwarsa dan in yana da dashi kila an kaddara kawai kan nan zai samu. Kaga babu shakka mutumin da zai rika faɗar haka mahaukaci ne, ba za a lissafa shi cikin masu hankali ba. Mutum ne yana da fili yana son ya gina gida, kawai ya je ya ja kujera ya zauna ya ce Allah ya kaddara gidan nan zai kasance, ba sai na kawo bulo da siminti ba, ba sai na nemi ma'aikata ba, kawai zan ga gidan nan. Kaga aka gan shi yayi wannan magana sai a ce to wannan ya samu taɓuwa, a nema masa magani da wuri kafin ya shiga dukan mutane kuma. Saboda haka kama wannan mazhabar rushe dukkan sababi ne, addu'a sabab ce, addu'a sababi ne da Ubangiji Ta'ala yake biya wa bawa bukatarsa a dalilin wannan sababi. Don haka Ubangiji Ta'ala ya aje sababi kamar yadda yake ajiye fitar ka zuwa kasuwa da kasa kayanka, ka tallata kayanka, sababi ne na ka samu abin da za ka ci ka ciyar da iyalanka. Ubangiji ya sanya wannan sababi, ko mara lafiya ya tafi asibiti ya ga likita a bashi magani ya sha magani, wannan sabab ne Ubangiji ya rataya samun waraka da wannan sababi. Shi ya halicci sabab din, shi ya halicci abinda sabab din zai haifar. Bawa ya yi fancakali da sababi, to alama ce ta cewa ya samu toshewar basira. Shi ya sa Ibn Taymiyyah yake cewa wasu daga cikin malamai kamar Abu Hamid, kamar Abul Faraj Ibn al-Jawzi, suna cewa al-iltifatu ila al-asbab qadhum fi at-tauhid wa ma'u al-asbab an takuna sababan qadhum fi naqsun fi al-aql. Sannan kuma wat-tawakkul al-iltifatu ila al-asbab sababun al-iltifatu ila al-asbab qadhum fi at-tauhid mutum ya dogara da sababi, ya ce shi sababin nan shi kadai ne zai masa, shi kadai ne zai sa ya rasa, wannan yana zama suka ga tauhidinsa, yana zama matsala ga tauhidinsa. Sannan wa ma hawal asbab an takuna asbab naqsun fil aqli, sannan mutum ya ce babu sababi kwata-kwata, kawai komai yana faruwa ne haka nan ba sai an bi hanyar da Allah ta'ala ya sanya ta zama sababi ba, yace shi kuma wannan tawaya ne a hankali. Sannan kuma yace ta'tilul asbab wa ta'tilul asbab ko wa tarkul asbab bil kulliya, kuma yace qadhum fi shar'a, a ce mutum gaba daya ya tattara asbab ya watsar babu bukatar riko da sababi, yace shi kuma wannan qadhun ne fi shar'i, qadhun fi shar, domin shari'a ta sanya ayyuka su zama su ne sababi na samun lada, na samun aljanna. Lokacin da mutum yace ba ruwan shi da asbab, kaga ayyukan ba zai yi ba, to kaga wannan zai bayu zuwa ga soke ita kanta shari'ar gaba daya. Saboda ka tawakkali shine mutum ya hada abin da yake tauhidi ne, sannan ya hada abin da yake hankali ne, sannan ya hada abin da yake shari'a, sai ya hada waɗannan abubuwa guda uku, sannan za a samu tawakkali. Don haka riko da sababi baya kore tawakkali, tawakkali haɗe yake da riko da sababi. In an ce mutum mai dogaro ne ga Allah, to ba ana nufin ya watsar da sabab ba, a'a sai ma ya rike sabab din, sannan zai zama mai dogaro ga Allah. In zai saki sababi, to ya zama mai tawakkuli ba mai tawakkali ba, ya zama mai sakaci, ya zama wanda yake bai rike Allah din ba, don Allah shi ya ce a rike sabab din. Za mu ga Al-Qur'ani cike yake da kwadaitar da mutane su rike asbab. Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a, menene khudhu hidrakum, kuyi taka tsantsan, ya ku wanda suka yi imani kuyi taka tsantsan. Me taka tsantsan? Shine riko da sabab, ka guji abinda zai zama ya cutar da kai ko ya cutar da al'ummarka, kai kokarin tanadin abinda zaka kare kanka daga dukkan abinda zai cutar da kai. Kaga wannan shine al-akhdhu bil hadar, kuyi riko ko abin nan ku shiga taitayinku, sannan ku yi taka tsantsan. Haka nan Allah ta'ala yana cewa watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, watazawwadu ku yi guzuri, zaka fita haji ko zaka yi tafiya, to kai guzuri, kai guzurin abinci ko kai guzurin kudin da zaka nemi abincin da shi, ba kawai haka nan ka sa kai ba, ce zaka tara aradi da ka, dole ne ka nemi abin da zai zama shine sabab da zaka samu wannan tafiya ta zama babu galabaita, babu wahala a ciki. Wannan riko ne da sabab. Ubangiji ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawarar sahabbansa, wa shawirhum fil amr, sai ya ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, wa shawirhum fil amr, ka nemi shawarar sahabbanka akan al'amarin da zai taso. Idan ka kudiri aniyar zartar da abinda kuka yi shawara a kansa, to ka dogara ga Allah. Idan har dogaro ga Allah yana, wato idan har dogaro ga Allah shi ne watsar da sababi, to Allah ba zai ce nemi shawararsu ba, mai amfani ya nemi shawararsu, kawai ya sa kai duk abinda zai yi, kawai ya je ya yi, Allah ya riga ya kaddara komai. Sai Allah ce wa shawirhum, ka nemi shawararsu. Tunda ya ce ya nemi shawararsu, ya yadda kenan ya ɗauki shawararsu da ya ga ta dace, kuma ya aiki da ita. Amma wannan baya dogara, baya kore dogaro, sai ya ce wa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Haka nan za mu ga Annabi Yaqub alayhi salam lokacin da yake cewa ƴaƴansa, ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allahi min shay in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka duba yadda yake bawa ƴaƴansa shawarar yadda za su shiga garin Masar idan sun je, su shiga da ɗaiɗai kan su shiga, wato a cikin abin nan gungin su gaba ɗaya, a cikin group su shiga ɗaiɗaya. La tadkhulu min babin wadkhulu min abwabin mutafarriqa, ku shiga daga kofofi daban-daban, kada ku shiga ta kofa ɗaya. Sai ce wa ma ughni ankum min Allahi min shay, babu abinda zan wadatar muku da shi daga Ubangiji, wato ba zan iya kare muku abinda Allah ya riga kaddara muku ba. Amma wannan riko ne da sabab. Da yawa daga cikin magabata malaman tafsiri sun ce saboda gaya su su 11 lafiyayyu samari matasa majiya karfi ga su Allah ya ba su kyakkyan halitta kuma ƴaƴan mutum daya wata kila da za su shiga ta kofa daya wasu za su iya musu kambun baka za su iya musu baki kamar yadda aka sani al'ainu haqqun to gudun kada a sa wannan kambun baka ya same su sai yace su raba kansu su shiga ta kofofin gari daban-daban amma duk da kake tauma ugune anku min Allah min shay inul hukmu illa lillah sai yace alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun gare shi na dogara sannan masu dogaro su dogara gare shi kaga ya ba su shawara wanda shine al-akhdhu bil asbab sannan kuma ya ambaci batun tawakkali wanda yake nuna maka al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ka rike sababi baya kore tawakkali tawakkali din shine ma ruko da sababin amma ga irin wannan alqur'ani da yawa kamar inda Allah yake cewa annabi Musa fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un fa asri bi ibadi laylan ka dauki bayina da daddare ku fita kaga yana iya cewa kawai ka fita amma sai yace masa ka fita da daddare sanda kowa yake bacci kada wani ya ganka ku tafi za a bi ku a baya to da saba idan aka tashi aga ba ku nan za a ce a bi ku a kamo ku kaga anan ubangiji arshadahu ila al-akhdh bil asbab ya umarce shi da ya riko da abin da yake sababi haka nan Allah ta'ala yana gaya wa annabi Lut wa asri bi ahlika bi tib'in min al-layli wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak ka kama ka dauki iyalanka ku tafi a wani yanki na dare kada dayan ku ya waiwaya wannan duk riko ne da asbab ku fita cikin dare ku gudu inda babu riko da asbab kawai sai a bar shi kawai duk sanda yake so ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira sai da ya shirya mata ya je gurin sayyidina abubakar a lokacin da ba a saba ganin ya fita ba ya je wajensa ya gaya masa abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi na ya yi hijira a asirce dan da ya shigo ma da iyalan sayyidina abubakar suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya musu su tashi abubakar ya ce iyalai na ne ma'ana kada ka damu ba abinda za su faɗa ba ko me suka ji ba su faɗa ba amintattu ne kaga wannan riko ne da sabab sannan suka samu ababen hawa suka samu wanda zai nuna musu hanya suka je cikin kogo suka boye suka canza hanya kaga duk wannan riko ne da asbab in ba dan riko da asbab ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ke waɗannan yace kawai tawakkaltu ala Allah kawai ya sa kai ya fito ya ce wa su Abu Jahl sai an jima ni fa na tafi Madina amma sai bai haka ba sai ya bi abin da taka tsantsan mataki da khutta aka yi kyakkyawan plan yadda za a yi hijirar har zuwa sa Madina ashe kaga musulunci yana son bayi su wato ƴaƴansa su yi riko da asbab su nemi asbab ko menene za su yi su riko da asbab me yasa Allah cewa idulahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa Allah wa aduwwakum me yasa Allah ya faɗa haka ai riko ne da asbab in Allah ya ga dama sai ba ku nasara ko da ba ku da ma ba ku da karfi ba ku da makami ba ku da komai amma sai Allah ya ce ku yi musu tanadi wa idulahum ku yi musu tanadi masafatun min quwwa wannan duk yana daga cikin riko da asbab to duk wanda zai ce zai watsar da riko da asbab gaba daya ko zai zama mahaukaci ko ya zama ya soki shanin shari'a ma gaba daya babu wanda zai dauka wannan mutum yana da hankali shine abinda malaka yake cewa mai hankali ba zai faɗi wannan ba dan adam ba zai faɗi wannan ba kai hatta dabba da take kurma ce ba ta magana Ubangiji ta'ala bai ba ta guzurin hankali irin wanda ya bawa dan adam ba hatta ita tana riko da asbab duba abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da a ce ba ku dogara ga Allah yadda ya cancanta ku dogara da shi kamar yadda tsuntsu ko tsuntsaye suke dogara da Allah da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsayen su fita cikin su babu komai da safe su fita cikin su fa yau amma su dawo kuma cikin su fulful cike da abinci ka duba da Allah ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci a dogaran da tsuntsu yake yi ga Allah tawakkalin tsuntsu sai ya ambaci cewa da sassafe zai yi sammako ya fita neman abinci, ba komai a cikinsa, amma ya je ya nema ya samu ya ce ya dawo cikinsa bul. Kaga alama ce ta cewa shikenan tawakkali yana bukatar kai riko da sabab. Ba za ka zauna a gida ba ko a masallaci ko a wata zawiyarka ka ce kawai idan Allah ta'ala ya riga ya rubuta arzikinka zai zo ya same ka inda kake. A'a, ka tashi ka fita ka nema. Ka duba kissar Maryam alayhi salam uwar Annabi Isa, ka duba lokacin da ta yi ciki ta zo gindin dabino, naƙuda ta zo mata, mai Ubangiji ya gaya mata cewa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya, wato huzzi alayki bi jiz'in nakhla, ki girgiza kututturen dabinon nan, za su zubo miki, za ta zubo miki da rutabi dabino wanda yake rutabi wanda yake nanne. Ka duba dabino yadda itace dabino take, ko gardi nawa ne zai kama itace abin da yana girgiza ba yadda za a yi dabino ya zubo. Allah ta'ala yana iya zubo mata da dabinon nan kawai ta ci, amma ka duba cikin yanayin da take, tana cikin halin naƙuda. Don Allah ce fa ja'a al-maqadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, tana cikin wannan halin naƙuda. Mace in ta haihu ita ta san abin da take ji, ta galabaita, ta wahala, ta yi rauni matuƙa da gaske. A irin haka, a cikin irin wannan yanayi na rauni da mace take da shi, amma Allah ya ce ta girgiza kututturen dabino. Kai daga ji ka san cewa girgiza kututturen dabinon nan ba zai iya tasiri ga dabino ba, ba mace ba mai ciki wacce take cikin irin wannan larura, ko kato ne lafiyayye maji karfi, aka ce girgiza kututturen dabino ya zubo, ya san shi ma abin an hada shi da wahala. To amma dan a nuna mahimmancin riko da sabab, ta yi dai wani katabus ta bangaranta, Ubangiji shi kuma zai bata. Shi haka ake so mutum ya kasance, ya yi wani abu ta bangaransa sai kuma ya hada da addu'a, Ubangiji ya biya masa bukatarsa. Amma ba zai zauna ya ce babu addu'a ba ko addu'ar ba ta da amfani. In yi haka, to gara dabba da shi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsuntsaye ma sai sun fita nema sannan su dawo cikinsu ya cika, cikinsu bulbul. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma nuna wa al'ummarsa cewa su yi kwaikwayo, su kwaikwayo waɗannan tsuntsaye. Shi yasa malam ya ce fal hayawanatu aqalu wa afhamu min haula, gara dabba tafi wannan waɗannan mutanen fahimta. Dabba za ta nemi abincinta ta ci, ba ta kwanta ba ta jira abincin ya zo ya same ta, za ta tafi nema. Amma su za su kaddara cewa ai an riga an kaddara, ko ba sai sun nema ba. Malam ya ce to hum kal an'am, waɗannan kamar dabbobin suke, bal hum adallu sabila, gara ma dabba da su. Malam ya ce wata kayasa ba'duhum, wasu kuma ko wani daga cikin su sai ya nuna wayo. Wato irin waɗancan akwai wani lokaci da aka yi wata kungiya a Masar ana kiransu Alfarmawiya, mabiya wani Ash-Sheikh Alfarmawi. Su Alfarmawiya a gurinsu dukkan wani ruko da sabab kafirci ne. In kana aiki kana neman abinci kai kafiri ne, saboda wai a nan baka yadda cewa Allah zai baka ba sai ka nema. Sauraka duk abin da za ka yi, ba za a nemi magani ba in ba ka da lafiya, ba za ka tafi neman abinci ba, ba za ka nemi duk wani abu sabab ba za. Duk da dai kamar yadda kuka sani a rayuwar tasu dole ta zama a cike da tufka da warwara, dan ɗan adam ba zai iya rayuwa da wannan aqidar ba. Wani malami yake cewa lokacin da aka kama saboda fitintunu haka da suka riga dan haifarwa, saboda duk wanda suka ga ya tafi kasuwa ko yana aiki sai su yi kafiri ne, kaga dole za a samu rikici. Dan waye zai zauna saboda Farmawiya yake zuwa kasuwa ko yake zuwa gurin aiki yake neman abinci? To duk motsin da mutum zai ce sai kafiri ne. Malami yake cewa kurkuku ya hada mu da wasu daga ciki, an kama shi su ma an kama su an da shehin su tsoho ne a lokacin ya kai wajen shekara 90 da wani abu, yace to wasu daga cikin su da safe za su zo su motsa jiki su motsa jiki in sun ga ƴan uwan sai su ce sai su dauki gado sai su lulluba tunda za su yi gumi sai su rufe kansu da gado dan kai ƴan uwan su su gan su da gumi su ce yaya haka musamman ma lokacin sanyi a kawo mutum yana gumi za a tambaya lafiya sauraka sai su rufe jikinsu da gado da bargo an ce sai su ce a sanyi ne ya dame mu su kuma gumin ne ba sa so a gani a tambaya a ji cewa ai sun motsa jiki ah to kun motsa jiki me ne dalilin motsa jikinku dan ku samu lafiya ku yana kun rike sababi to kun kafirta to gudun kada ƴan uwan su kafirta su sai su rufe jikinsu da gado kaga tufka da warwara ce to ku kun san wannan mazhabar ta kuma mazhabar banza ce dan me za ku sake ta ba ku hutar da kanku ku ce ba ku yi mana ku ce ba ku yi lokacin da aka kulle su a hakuku ana so za a zo a dau hoton su suka ce su hoton haramun ne ba za a dau hoton su ba musamman shehin su ne ba za a dau hoton sa ba saboda ya haramta hoto to shine da aka zo da kamera mabiyansa suka taru suka zagaye shi suka tare shi yadda ba za a dau hoton nasa ba suka sa shi a cikin abin da suka kulle akai suka ki budewa aka buga musu tear gas suka sa hancin sa jikin wundo ya rika shakar iska ta nan duk wannan riko ne da asbab ai da sai su bashi eh aka ga wannan bai yi amfani ba aka ci to a daina ba ka a ba su abinci zauna cikin yunwa wata kila sa bude kofa to nan ma ba su bude kofar ba mutanen da suke sama kurkukun sama da kasa ne sai na sama suka ga cewa ƴan uwanmu ne wannan bai kamata a bar su mutu ba mu rika zuro musu abinci ta sama a sa igiya a zuro musu ta sama ya gurasa haka da alewa da zan abin da za su kai cikinsu to sai suka rika zuro musu abinci ta sama shi shehinsu da ya ga haka sai ya ce kun gani kamar yadda Allah ya yi wa annabi Isa ya saukan masa ma'ida ta minas sama'i shi ba gashi Allah ya saukan masa da ma'ida saboda haka wannan karamarsa ce na san cewa na sama su suke zuro musu da abin nan ba don haka dole ne wanda duk zai rike wannan mazhabar ya shiga cikin tufka da walwala shi ne malam ya ce wata kaya sa ba'dhum wasu sai wani daga ciki sai ya nuna dabara da wayo wa qala al ishtigal bid du'a'i min bab at ta'abbud al mahd yace ayin addu'a wannan tsantsar ibada ce kawai yusibu Allahu alaihi da'i wanda ya addu'a Allah zai bashi lada min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlubi bi wajhin ma ba tare da wannan yana da tasiri a wajen biyan bukata ba ta kowace irin fuska wato wai wannan dabara zai yi kada a daina addu'a tunda an ai akwai matsala Allah ya ce ai addu'a shi ya ce ka ai to sai ga zai zama matsala ne sai ce a ai addu'a amma addu'ar da za a yi wannan ibada ce tsantsa amma ba ta da alaka da ka samu ko ka rasa wannan tsantsa ne in kai addu'a kai ibada a baka lada amma samun bukatar ka biyan bukatar ka ba shi da alaka da wannan to wai shi wannan dabara ce zai yi domin ga alkur'ani cike da addu'o'in annabawa ga sunna cike da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam ga tarihin sahabbai sun yi addu'a a gurare da dama to kada ya shiga cikin rudani idan aka kawo masa wannan dalilai sai shiga baraye dabara ya nuna wayo sai ce to duk wannan addu'o'i da suka yi kawai dai ibada suka yi don su samu lada amma ba shi da alaka da samun biyan bukatarsu wala farqa inda hadha al-kayyisi baina ad-du'a'i wa baina al-imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi ta'siri fi husul al-matlub mala ta shi wannan mai wayan a gurin sa babu bambanci tsakanin mutumin da zai addu'a da wanda zai ke yin addu'a da zuci ko da harshe wajen tasirin samun biyan bukata shi a gurin sa babu bambanci da mutumin da zai addu'a da wanda ba zai addu'a ba zai yi shiru duk ɗaya suke a wajen samun biyan bukatar su wartibatu du'a indahum bihi kartibatu sukuti wala farq alaqar addu'a da samun biyan bukata daidai take da alaqar rashin addu'a da samun biyan bukata wato da wanda zai addu'a da wanda ba zai addu'a ba babu bambanci addu'a da rashin ta duk ɗaya suke wajen samun biyan bukata mala yace wala wa qalat ta'ifatu ukhra wasu kuma suka ce akyasu min ha'ula'i wanda wasu sun fi waɗannan hankali kaga waɗancan su ma abinda suka fara da shirme ne kace ita addu'a ba sabab bace ibada ce ma fansar ibada addu'a ibada ce amma sabab ce a wajen mu kamar yadda malam zai zo ya bayani anan gaba to shi a gurin sa abunta addu'a ba sabab bace addu'a ibada ce mahdha tsantsa to wani yace wasu suka ce bal addu'a alamatun mujarrada nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'i alhaja wasu suka ce ita addu'a kawai dai alama ce da ubangiji ya ajiye ta a gurin biyan bukata wato in Allah ya riga ya kaddara biyan bukata ka Allah ya kaddara bukatar ka ta biya to shikenan sai a ga addu'a amma ba wai ita ce za ta bukatar ta biya ba alama ce ta cewa an kaddara ma bukatar ka za ta biya fa mata wufiqa al-abd lid-du'a duk sanda bawa ya aka datar da shi ga addu'a kana zalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat wannan alama ce da take nuna an biya masa bukata wa hadha kama idza ra'ayna ghayman suka ce wannan kamar idan muka ga girgije muka ga hadari aswada baridan muka ga hadari baki kirin mai sanyi fi zamanin shita a lokacin da ake sanyi fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir wannan dalili ne wannan alama ce da take nuna zai yi ruwa suka ce to kawai wannan alama ce amma ba sabab bane wa ga wannan shi ba duhun kai ne ba hankali bane ba tunani bane ba shari'a bace shari'a ta saba ma wannan mutum ya rika ganin cewa da kai da baka yi ba duk daya da wanda ya addu'a da wanda bai addu'a ba duk daya ko mutum ya rika ganin cewa da wanda yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi aikin haji da wanda bai yi ba duk daya wajen Allah ta'ala ya yi musu sakayya ba zai zama ba zai yiwu ba ko kuma a ce ayyukan da bayi suke yi ba su da tasiri wajen su samu sakamako gurin ubangijin su kawai dai alama ce kamar yadda zunubi da sabo bayi da tasiri wajen hukuma wannan alama ce wannan shi ma zamiya ce karkacewa ce da kan hanya da kan turba ta shari'a kamar yadda malam zai magana ce qalu wa hakaza hukmu ta'ati ma as-sawa suka ce haka hukuncin da'a yake tare da lada wal kufri wal ma'asi ma al iqab haka nan kafirci da saban Allah tare da hukuma hiya amaratun mahdha suka ce wannan tsantsar alama ce kawai li wuqu'i as-sawabi wal iqab na a samu lada ko kuma faruwar hukuma ce Allah baya yi wa mutum sakamako sababin aikinsa ko kuma Allah ta'ala baya yi wa mutum hukuma sababin sabansa ko kafircinsa a alama ce wannan kawai la annaha asbabun lahu da cewa wannan ba sabab bane wannan duk ya saba wa abinda nassu suka da dama suka nuna kamar yadda Ibn al-Qayyim zai zo ya faɗa a gaba nassi sama da dubu sun fi dubu a alqur'ani waɗanda suke hada tsakanin sakamako da aiki tsakanin aikin bawa da kuma sakamakon da zai samu aiki mai kyau sakamako mai kyau aiki mara kyau sakamako mara kyau wanda yake nuna wannan sababi ne ubangiji ya ajiye shi dan ya zama sababin samun sakamako mai kyau ko kuma sakamako wanda yake mara kyau yace wa hadha indahum al-kasr ma'a al-inkisar wal-hariq ma'a al-ihraq wal-izhaq ma'a al-qatl laysa shay'un min zalika sababan al-batta suka ce kamar karewa ce tare da samuwar karaya wato idan mutum ya karaya ta same shi ba ita ce ta sabbaba karewarsa ba ko kuma kuna ta same shi ba ita ce ta sabbaba konewarsa ba wanda wannan hankali ba zai karbi wannan ba ce idan mutum ya shiga wuta wuta ta kona shi to wannan konan nata ba shi ne sababin konewar nashi ba haka dai Allah ta'ala ya sanya konewarsa tare abinnan tare da wannan kunar amma ba da dalilin wannan kunar ba hankali ba zai fahimci wannan ba a ce in ka ci abinci za ka samu shaba ma'ahu labihi tare da ka ci abinci ne kawai za ka samu amma ba a sababin ka ci abinci ba ina fata an fahimci wannan falsafar tasu wato wannan kawai Allah ya kawo abin ne tare da wannan amma ba shi ne sababin ba an gane ko kamar ku shigo tare da wani nan sai a ganka sai a ce wane ne ya rako ka a ce a dai ya zo na zo ne kawai saboda haka kun dai shigo tare ne amma ba shi ya jawo ka ba. To haka nan ona kunar da kodewar kawai sun haɗu ne amma ɗaya ba sababin ɗaya bane, sun dai haɗu ne tare da shi, shine suke cewa ya qa'u ma'ahu la bihi. Haka nan al-hariq al-ihraq yaqa'u ma al-hariq la bil-hariq. Haka nan al-qatl yaqa'u ma al-izhaq la bil-izhaq. Mutumin da aka kashe shi to yakan mutu ba saboda kisan ba, a tare dai da kisan, kisan ya zo daidai da lokacin mutuwar shikenan sai ya mutu, amma wannan ba sababi bane. Ce laysa shay'un min zalika sababan al-batta, ce wala irtibata bainahu wa bain ma yatarattabu alayhi illa mujarrad al-iqtiran al-adi, babu wani alaka tsakanin abin da abin da ya faru a dalilin sa, sai dai kawai irin haduwa ce ta al'ada ba tasiri na sababi ba. La at-ta'siru sababi, ina ga cika ce salbi, ta'siru sababi ba wai dan yana sababi ba, kawai dai sun hadu ne amma ba shi da alaka da shi. Wa khalafu bi zalika al-hissa, sun saba wa al-hiss, abinda dan adam yake gani ya ji ya taba, sun saba wa hankali, sun saba wa shari'a, sun saba wa fitra, sun saba wa dukkan wasu masu hankali. Bal adhaku alaihim al-uqala, sun saba masu hankali suna musu dariya, domin a ce an ka taba wuta to zafin da zaka ji da radadin ba na ka taba wuta bane, haka kawai aka dace radadin ya zo wutar ta zo, kaga wannan hankali ba zai karba ba. Ko in ka sha ruwa ka ji ka koshi, ka sha ruwan sanyi ka ji sanyi ka koshi, ja wannan ba shine zai saka koshi ba, kai dai kawai ruwan dai ya zo daidai da koshin, sun hadu kawai amma ba sabab bane, hankali ba zai karbi wannan ba. Ko a ce kayi aure, matarka ta haihu, a ce a'a wannan haihuwar ba ta da alaka da auren, ba ta da alaka da kai, ba ta da alaka da matar, haka dai kawai stand dai ya zo ne, sun zo ne tare, wanda da ya saba hankali, masu hankali ma dariya za su yi ma wannan irin ra'ayi. Shine mala ya ce wassawabu, abinda yake daidai, anna hahuna qisman salisan, akwai wani kaso na uku, ghayra ma zakarahu sa'ilu, banda abinda shi mai tambaya yayi tambaya, wa huwa anna hadha al-maqdura quddira bi asbab, bale ce shi wannan abinda ya faru, wannan kaddara din an kaddara ta ne tare da sababinta, an kaddara shi abinda zaka samu tare da sababin da zai saka samu, haka Allah ya kaddara su tare, as-sabab wal musabbab, al-illa wal ma'lul, duk tare suke ba zaka iya raba su ba. وهو ان هذا المقدور قدر بسبب ومن اسبابه الدعاء, daga cikin asbab din da zai saka samu wannan shine addu'a, wato abinda zai same ka, abinda zai same ka mai kyau ubangiji ya kaddara zaka yi addu'a tare da wannan abin, sai Allah ta'ala ya baka abin, abinda zai Allah zai kawar maka mara kyau ubangiji ta'ala ya kaddara zaka yi addu'a ubangiji ya kawo maka wannan abin. Saboda haka ubangiji ya kaddara samuwar abin tare da addu'ar sa, addu'ar ita ce sabab, don haka kaga ba zaka ce wannan addu'ar ba ta da amfani ba, ko wannan addu'ar da yinta da ran shi yinta duk daya ne, a'a. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, babu wani abin da Allah ya kaddara ba tare da sababin sa ba, komai ubangiji ya kaddara shi tare da sababin sa, walakin qaddara bi sababihi, an kaddara shi tare da sababin sa. Fa mata atal abdu bis sababi waqa al maqdur, duk sanda bawa ya zo da wannan sababin ya aikata wannan sababin, sai abin da aka kaddara tare da wannan sababin sai ya auku, abin da aka kaddara tare da addu'a yayin da bawa zai addu'ar sai ya samu abin, kaga ashe addu'ar tana da alaka da samun abin. Wa mata lam yati bis sabab intafa al maqdur, in kuma yake zuwa da sababin shikenan sai abin kuma ba zai samu ba, ubangiji ya kaddara zaka samu abin kaza kaza in kai addu'a. Saboda haka in kai addu'ar sai ka samu, in ka ƙi yin addu'ar to sai ka rasa abin, ubangiji ya kaddara abin zai samu ne tare da addu'ar. Wa mata lam yati bis sabab intafa al maqdur, mala yace wa hadha kama quddira ash-shaba'u war-ray, haka abin yake kamar yanda aka kaddara ash-shaba'u war-ray, koshi daga yunwa ko kuma koshi daga kishi, bil akli wash-shurbi, mutun ya ci ko ya sha, mutun yana jin yunwa ya ci abinci ubangiji ya kaddara zai samu koshi ta hanyar ya ci abinci ko yana jin kishi zai samu gamsuwa ya koshi ta hanyar ya sha abin sha wa quddira alwaladu bilwasi an kaddara a samu da ta hanyar a zai kewa mace in Allah ya kaddara zai samu da to ya sanya masa sababi shine ya zai kewa matarsa wa qaddara husulul zar'i bilbazr ya kaddara samun shuka ta hanyar yin wata hanyar zuba iri idan ya zuba iri shukar ta fito in bai zuba iri ba kawai ba zai zauna kawai ya je gonar sa ya ga komai lafiya ba komai yayi kyau ya ga shuka ta yi kyau ya banya ta yi kyau ba zai gani ba ubangiji ya kaddara sai ya zuba irin sannan ubangiji ya fitar masa da tsira wa qaddara khuruj nafsi alhayawan bi dhabhihi Allah ya kaddara fitar ran dabba ta hanyar yanka ta idan an yanka ta ran ya fita in ba a yanka ta ba ta ci gaba da yawo wa kadhalika quddira dukhul jannati bil a'mal haka Allah ya kaddara shiga aljanna ta hanyar ayyuka da mutum zai dan aljanna ne za a ga yana aiki in aljanna in dan wuta ne za a ga yana aiki dan wuta Allah ya kaddara wannan tare da wannan ya kaddara wannan tare da wannan ya sanya wannan sabab ne na wannan to kaga mutum yazo ya hada ya raba abinda ubangiji ya sanya sabab ne to wannan ya dauko wa kansa aiki da ba zai yi ba wa hadha alqism huwa alhaq wannan kasan na uku shine gaskiya wa huwa alladhi hurimahu as-sa'il shine abinda mai tambaya ya kasa fahimta walam yuwaffaq lahu ba a datar da shi ba aka hana masa fahimtar sa saboda haka wanda duk ya fahimci addu'a sabab ne to ba zai raba ɗaya biyu ba cewa Allah ta'ala yakan biya masa bukata saboda addu'a sa ba zai raba ɗaya biyu ba ta cewa Allah ta'ala yakan ije masa da wani bala'i saboda addu'arsa saboda haka zai yi addu'a kuma zai ga cewa wannan yana daga cikin tamamut tawakkuli ala Allah yana daga cikin cikar tawakkalinsa ga Ubangiji don haka duk ruko da sabab wani yanki ne na tawakkali saboda haka wanda zai ce ba zai yi ruko da sabab ba to wannan in ya ce waɗannan ba asbab ba ne ya ce wannan ba sabab ne na wannan ba to wannan rashin hankali ne in kuma zai ce a watsar da su to wannan zai soki shari'a amma gaba daya din shari'a ta kaddara komai da sababinsa in kuma zai dogara akan sababin ya ce ga cewa sababin shine zai samar masa shi zai ya manta da muqaddirul asbab to shi kuma wannan zai soki tauhidin sa saboda haka dole ne mutum ya fahimci cewa ubangiji ta'ala shi yake halittar musabab shi yake halittar musabbab shi yake halittar sababin addu'ar da zaka yi Ubangiji ta'ala shi yake halitta shi kuma yake halitta abinda zaka samu ta hanyar addu'a ka yadda gaba daya suna komawa ne ga Allah wannan shine tsantsar tauhidi kuma wannan shine tawakkali mala yace wa hina idin fa du'a'u min aqwal asbabi addu'a yana daga cikin mafi girman sababba mafi karfin sababba fa idza quddira wuqul mad'u bihi فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء إذن هر أكا قدر ساموار أو قوار أبن ذا أروقاتها ينير الدعاء تو بيداتي با أتي أي الدعاء بات الأمفاني كما لا يقال كما يند بيداتي أتي لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات وجميع الحركات والأعمال كما يند بيداتي أتي شي دشا بيد أمفاني با ko a ce dukkan wani tashi fadin mutum dukkan wani motsin sa bai da amfani ko dukkan wani aikin sa bai da amfani walaysa shay'un min al-asbab anfa'a min ad-du'a babu wani sababi da yake da amfani kamar addu'a addu'a ita ce gaya ita ce sama a duk asbab babu kamar addu'a wala ablaga fi husul al-matlub babu wanda yake kaiwa matuka wajen samun biyan bukata kamar addu'a ashe kaga babu wani abin da bawa zai rike kamar addu'a sauraka ko menene zaka yi to ka hada da addu'a din in neman in kasuwanci kake saye da sayarwa to hada da addu'a Allah ya albarkaci abinda zaka samu Allah ya baka abinda zaka ci ka sha ka ciyar da iyalinka Allah ya baka arziki na kwarai ka hada da addu'a din tare da neman wato ka hada sabab guda biyu sabab na addu'a da kuma sabab na nema haka yake kamata ka rika addu'a a sallarka اللهم اكفني بحلالك اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك يا الله ka wadatar da ni ka isar da ni da halal ɗinka in bar haram sannan ka wadatar da ni in ji bana buƙatar dogaro bisa wadinka kana wannan addu'a kuma kana nema to kaga anan ka rike aqwa sabab mafi karfin sababi na ka samu arziki shine addu'a sannan kuma gashi nan baka kwanta ba ka tashi kana nema yace wali hada kana sahabatu radiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bi hadha sababi wa shurutihi wa adabihi min ghayrihim bale shi ka kawo misali na sahabbai wanda su suka fi kowa fahimtar addini su suka fi kowa sanin addini dan haka su suka fi kowa daukan addu'a da muhimmanci mutumin da zai dau addu'a ba ta da muhimmanci to wanda bai fahimci addini ba bai san addini ba bai san hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi yasa muke cewa a kullum a koda yaushe a kowane labari da adam kada ya manta da addu'a babu abin da ya kai addu'a kada ya manta da ita ko menene idan wata damuwa ya shiga wata matsuwa ya shiga ya roki Allah ya nemi ubangiji ta'ala ya tallafa masa sha'anin kasuwancinsa a sha'anin aikinsa a sha'anin shugabancinsa a sha'anin zamantakewa da 'yan uwansa da iyalansa ya roki Allah tafiya zai yi ina zai je ya roki Allah ta'ala ya bashi nasara kan abin da zai je nema wata damuwa ce ta dame shi rashin lafiya ne rashin lafiyar wani dan uwa ya roki Allah saboda komai zaka yi ka hada da roƙon Allah tare da roƙon Allah sai kuma ka riƙe asbab din da ubangiji ya hada a bisa ga al'ada na neman wannan abu rashin lafiya ne kai magani kana roƙon Allah ba ce kawai a bar mara lafiya a gida kawai a yi ta masa tofi ba a hada da neman magungunan da ubangiji ta'ala ya sanya su sababi na samun warakar wannan cutar a je da shi gurin likita a nemi magungunan da za ake bawa mai irin wannan rashin lafiyar tare da wannan kuma ana addu'a Allah ta'ala ya bashi abin amma ba daidai bane kawai a kyale mara lafiya babu neman wani sabab da ubangiji ta'ala ya sanya al'ada a ce kawai shi kenan kawai shi yayi ta addu'a ya samu karaya a kafa a ce kada a je da shi gun mai dori a kyale shi kawai ayi addu'a kafar ta hade kaga wannan ba hankali a ciki a je ayi addu'a Allah ta'ala ya datar da mai dorin yayi kyau kuma Allah ya bashi sauki Allah ya bashi lafiya Allah ya tashe shi fiye da yadda yake ma a da wannan shine abin da ake so ayi wannan shine abin da annabawa suka yi shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa shine abin da shine kuma abin da mutanen kirki suke yi a koda yaushe a darasi na gaba insha Allah Ibn al-Qayyim zai kawo mana misalai daga cikin ayyukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen himmatuwa wajen addu'a Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأن واتتي تكي تنبيا تشيوا أنبات الكالي ومشي الكالي أكو الماجستري كوت شن كويا هلتا تزمع الكالي to a musulunci maza suke alƙalanci ba mata ba wanda ita ce magana mafi kyau mafi rinjaye cikin maganganun malam saboda alƙalanci yana buƙatar wasu abubuwa waɗanda ba haka suke a gurin mace ba na farko alƙalanci yana buƙatar wato bujiro da hankali ko da yaushe ba tare da kawo adifa ba wato ba tare da kawo tausayi ba ko wani jimami ko wani abu irin wannan mace tana da adifa da yawa mace tana da hankali sannan kuma tana da adifa mai yawa wanda adifar wani lokaci takan rinjaye hankalin ba wai ba ta da hankali bane ko hankalinta wato langalanga ne a'a tana da hankalin amma adibar takan rinjaye hankalin naka za ta iya jin tausayi wani lokaci tausayin yayi yawa a iya kawo mata wani mujirbi wani babban mai laifi amma ya iya shagwagwabewa ya shagwagwabe ya kikkibe a gabanta, ta kalle shi ta ga alamar wani tsoron Allah a tare da shi, dan ya marerece ya langabe a ka rika ganin cewa anya wannan ba zalunta sa akai ba, anya ba cutar sa akai ba, tausayi ya kama ta. Kaga ana adifa ce, kuma hikima ce Ubangiji Ta'ala ya sanya adifa a gurin mace tafi yawa sama da namiji, saboda sha'anin tarbiya da Ubangiji Ta'ala ya dora a wuyanta na ƴaƴa da renansa sama da uba. Yaro tun yana ciki yana tare da mahaifiyarsa, yana fadowa zai fara neman maman mahaifiyarsa zai sha nono, saboda haka tana tare da shi. Ubangiji dan yayi wa dan Adam din nan wani lutufi, sai ya sanya tausayi mai tsanani a cikin zuciyarta, ta yadda za ta iya barin komai saboda shi, za ta iya barin bacci da ci da sha saboda maslahasa. Da a ce ana ɗiban wato shekaru a ƙara wa mutum a rayuwarsa, da uwa za ta iya ɗiba ta ƙara wa ɗanta daga nata. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dawo daga wani yaƙi, aka kawo asabi, aka kawo rusunonin yaƙi, sai ga wata mata nononta ya cuku, ta rika shiga duk inda ta ga yaro ƙarami, sai ta ɗauka ta bashi nono ta aje, ta ɗauka ta gashi nono ta aje. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuna ga wannan matar za ta kyale ɗanta, wato da za ta gani ta sai watsi da shi? Suka ce a'a. Annabi ya ce, to Allah ya bi wannan matar tausayi ga bayansa. To ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada tausayin matar, ta kasa zaune, ta kasa tsaye, ba ma ɗan da ta haifa ba, sauran ƴaƴan ma da suke gurin tausayin su take taimaka musu. To kaga ashe akwai hikima a cika zuciyar mace da wannan tausayi, sai ya zama na an samu balance tsakanin tsantsar hankali da namiji ke aiki da shi. Yanzu nan ɗa sai uba sai ga mangara ɗansa, uwa kuma sai ga ɗan yana tattaka ta, yana tsalle akan gadon bayanta tana ta dariya. To inda a ce kai ka mangare shi, ita ta mangare shi, ina tsinci, to sai aka raba, kai ya ji tsoronka, ita kuma ya ji tausayinsa. To kaga ashe akwai hikima a cika zuciyar mace da wannan tausayi, saboda aikin tarbiyar yara da za ta yi. Kai kuma tunda harka ce ta kaje ka nemo, Allah ya baka aiki da hankalinka koyaushe, saboda ka kome aka zo da shi ka auna ka ga ya dace ko bai dace ba, ai ko ka ai abu ko ka abi, sai ya zama na hankalinka anan yana amfani. To wacce adifa take da karfi a tare da ita, ba za a aje ta gaban alƙalanci, don wannan adifa din za ta iya aiki a lokacin da ba a buƙatar ta. Shi yasa Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa, khaslatani la yanbaghi fihima husnul dhann, al-hadith wal qada, abubuwa biyu ba a san kyautata zato ma, da hadisi da alƙalanci. Aka kawo mutum alƙali, aka kawo masa mutum ya yi laifi, to zai yi bincike, ba zai ce kawai zai kyautata zato da shi ba, a ce ai wannan ba zai yiwu ba ma ya yi laifin nan, kawai ku saki shi, a'a, sai ya yi bincike sannan ya tabbatar bai yi ba ko ya yi. To shi yasa za ka ga a tarihin musulunci ba za ka ji an ce ga wannan matar kadiya ce ba, babu wannan, saboda wannan wani abu ne na maza. Kuma sannan mace tana samun kanta cikin wata fatara wani lokaci, da wani lokaci abin duniya yakan dame ta, musamman lokacin da take jini, a wani lokacin mizaji ɗinta yakan canza, sai kaga ko ba ta son magana, ba ta son yawan hira, ba ta abubuwa haka, kawai sai ta ji ba ta son. To wanda yake cikin irin wannan yanayin, aka kawo masa kes na shari'a, zai iya samun rudewa ya je abinda ba shi ya kamata a yi ba. Namiji baya da wannan irin lokacin da yake jini, bare a ce irin wannan abin da bujuro masa, amma mace duk wata za ta yi wannan jinin a bisa al'ada, a bisa ɗabi'a, saboda za su bujuro mata, kaga bai dace ba. Sannan za a zo lokacin ciki, idan tana da aure za ta yi ciki, za ta haihu, za ta shayar, waɗannan duk lokuta ne da ba za ta iya tsayawa ta yi sha'anin alƙalanci a nan ba. Ko da ta haihu ɗan yana gida, wani lokaci kawai sai ya faɗo mata a rai, kuna zaune da ita sai ku ga hankalinta yayi wani guri danta take tunawa wani hali yake ciki bare a ce ta bar shi a gida ba ya da lafiya to a irin wannan yanayin za iya samun kuskure a cikin shari'a to shi yasa saboda irin aikin ta da Allah ta'ala dora mata sai aka sauke mata wannan janibi saboda wanda za su ja mace su dora ta akan irin wannan sun fitar da ita daga tsarin da Ubangiji ta'ala ya dora ta akai sun fitar da ita daga aikin da aka ce an bata saboda kada a rudu da abinda za a gani na mazowa duniya wajen kaucewa tsarin Allah ke mace ce musulma in akwai wani aikin da za a baki ki a baki abinda ya shafi alƙalanci kuma ki barwa maza su yi kuma alƙalanci ai hadari ne ba kowa ne yake san alƙalanci ba karanta tarihin magabata za ka ga guduwa suke su boye kan ce su yi alƙalanci guduwa suke su boye so Abu Hanifa din nan duk boyewa suka yi ka duba dai hankalin Abu Hanifa da iliminsa amma boyewa yayin da aka ce zai alƙalanci Abdullahi ibn Wahab babban almajirin Imam Malik ne ya zauna a Madina ya kunkuɗe ilimi wajen Imam Malik da ya dawo Masar aka ce za a bashi alƙalanci zuwa gidan wani almajirinsa Harmala ibn Yahya Tujibi a gidan ya boye shekara ɗaya ba inda yake fita sai masallaci a boye ba wanda ya san yana gurinsa me yayi za ba fa kamar za a kashi ku a'a za a nada shi alƙali to namiji yana gujewa alƙalanci kuma mace ta kai kanta fi sabilillah saboda ka abu ne labudda minhu dole ne a samu alƙali saboda rabe husuma amma abu ne kuma yana da hadari sai an yi taka tsantsan an fitar da san zuciya an fitar da wani nasibi na shedan daga zuciya saboda kan mutum ya zo ranar gobe kiyama da haƙƙin al'umma a kansa saboda haka da za ta yi hakuri wannan shi ya fi mata alkhairi kuma Allah ta'ala sai ya musanya mata da wanda ya fi wannan wanda ya ce mala yanzu ma'aikaci shi ke tara wa kansa kuɗin sallama domin idan ya gama aiki sai a bashi fansho to mala idan kuɗin sun isa fitar musu da zakka mutum zai fidda duk da ba a wajensa suke ba sannan bankin da yake suna bankin da yake ajiya wato kuɗin da ba baka mallake shi yanzu ya zo na hannunka ba ko da ka cancance shi amma yana cikin wani garari musamman a Najeriya da ake cinyewa kuna da jin rigingimun da ake sai wasu kwashe kuɗin bankin ba kuɗin fansho din ma'aikatan sun je sun zuba a sokawai ta gidajensu sun boye biliyoyin kuɗi wani ya zuba asilin ya boye sun ma fara lalacewa kuna ga dai ma'aikata ana ta abin nan to ƙasa da ta cika da zalunci shekara da shekaru ka rika kawai dan saboda an ce an cire maka kuɗin fansho wai ce maka ba sun shiga ma bankin naka ka je kawai kana ta fiddawa ba iska zakka abinda baka da tabbacin sa sai ka gama ka ji cewa wasu katti sun cinye tini saboda ka wannan babu maganar ka fiddawa abinda yake gaibu ka fidda masa zakka sai lokacin da ya zo hannunka kamar bashi ne wanda ba ka da tabbas za a biya ka ko ba za a biya ka ba musamman malami suna raba bashi gida biyu wajen fidda zakkas akwai wanda kawai lokaci ake jira amma ka tabbata mutumin nan baya maka wasa da kudinka kun sha mu'amala da shi lokacin da yayi zai kawo ya baka to wannan lokacin zakka yi zaka lissafa da wannan bashin ka fidda zakka akwai kuma bashin da yana nan walawala baka da tabbas ka buga madumta alaihi ka'ima ma ya hana ka to irin wannan malamai suka ce ba za ka yi haka nan ka fitar masa da zakka ba tare da cewa baka da tabbas sai ka bari in an baka ran da ya baka to shin za ka yi zakka ne kwaya ɗaya ta shekara ko kuwa har shekarun da suka wuce a nan ne suka samu saɓani amma magana wacce take mafi inganci za ka fitar masa da zakkar shekara ɗaya ne kawai banda shekarun da suka wuce bai baka ba to haka ma shi ma wannan fansho ɗin ka ɗauka a yana hannun a irin waɗannan illa ma dumta alaihi ka'ima saboda haka ka ɗauka ba tabbas in ya zo sai kai masa zakkar shekara ɗaya shi kenan in bai zo ba a fatan haka Allah ya sa dai ka samu kuɗinka in bai zo ba to kaga shikenan daman can baka fita wasu kudi kai zakka da su ba wannan cici ta sha azumi daya a watan Ramadan saboda ciki to za ta iya ciyar da abinci ga mutum guda koko to kamar da aka sani game da matar da take da ciki za ta ciyar ne ko za ta shayar ne kamar mai shayarwa za ta ciyar ne ko za ta shayar wasu ce za ta ciyar wasu ce abin nan za ta ciyar ko za ta yi azumi za ta rama wasu ce za ta ciyar wasu ce za ta rama amma kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ta yayi dan kowanne ya tabbata za ta iya ciyarwa za ta iya ramawa in ta rama shikenan in ta ciyar mutum ɗaya za ta ciyar ta shiga karkashin wa'alal ladina yutiqunahu o ta wata ɗaya ne aha ba sharadi bane sai ana so da yake ciyar da mutum za ta dunkule ta ba mutum ɗaya kudin abin nan a'a za ta ciyar da mutum 30 fidyatu ta'amu miskin a kowace abin nan ko ta ciyar da na'am za ta iya dunkulewa ta ba mutum ɗaya abin nan din 30 adadin kwana 30 adadin kwanakin azumin da aka yi 29 ko 30 ko kuma ta ba mutane daban-daban duk wanda ta yi ɗaya ne domin abin da ake so shine a fitar da wannan fidya din ko dai ta yi rana ɗaya ko kuma ta yi kwanaki daban-daban kullum ta kirawo shi ta ba shi wannan abincin na kwana ɗaya har kwanakin ko kuma ta tattara lokaci guda ta ba shi duk yayi sannan da ƙarshe akwai karatun da muka gama na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq wanda akai darasi 60 ko muka yi darasi 60 a wannan majalisi to gashi nan sun sa shi a CD MP3 sun sa duka darussan gaba ɗaya guda a CD ɗaya ne ko a CD ɗaya kuma ana samun sa a gurin Ala Abdullahi ko Malam Mustafa Modibo ana samun sa kofar Wambai ma eh kasuwar kofar Wambai ma ana samun sa saboda haka waɗanda suke da buƙatar mallaka sai su hanzarta domin ya ce adadin ba yawa Allah ya sa mu dace sai kuma sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi